الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا غواتن بكوي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دا هكرا دبو ديه دا دليه دو دا أربعين دا أكو وان دي زو دي دي دا ashirin ga watan biyu a Gregorian calendar 2022 wannan shine kasar dinmu na 32 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannut ta'amul bainaz zawjayn na fadilatu Sheikh Al-Qari Muhammad Siddiq Al-Minshawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi basu manta ba mun kammala da babin da ke magana akan alayka bi ta'alimi ahlika wajibi ne akan mutun ya karantar da iyalansa kar ya bar su cikin jahilci kar ya bar su cikin rahin sanin addini wannan ba karamar masifa bace a ce mutun ya debo iyalai kuma ya kagara yin tarbiyar su da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama ba yana nufin a aifi yaya a tara yaya babu tarbiya babu ilimi ba yana nufin duk yayan da za a haifa duk matar da za ka auro ka tabbatar da cewa ka dauki ragama na karantar da ita da nusar da ita addini mun kammala da wannan babi mun yi bayani gurgurdan iyawarmu wanda yake bukatar sanin wannan maganganu da muka yi sai ya je ya bi kasar dinmu na 31 da 30 da dai shauransu Allah ya shiryar da mu yau kuma zamu tashi annafaqatu alal iyali wato ciyar da yaya da iyalai in an ce al ahlu ko al iyalu ana nufin yayanka da matanka a wasu lokuta ma har da iyaye da yayu da kannai ma'ana dai waɗanda duk nauyin su ya hau kanka wanda shari'a ta dora muka nauyin su to su ake kira al-ahlu ko kuma al-iyalu to wajibi ne ka ciyar da su bayan ka karantar da su ilimi ma'ana ana nufin daukar dawainiyar su da zirga-zirgar rayuwar su musamman abubuwan da suka zama wajibi a addinin Allah dan akwai abubuwan da mustahabbai ne ba wajibi bane akwai abubuwan da morewa ce kawai ba wai dole bane akwai abubuwan da yalwa ce kawai ta sa za a yi ba wai an dora maka bane sai ka yi amma abinda ake nufi anan shine abinda ya zama wajibi a kanka wanda bai zama wajibi ba wannan in kai marhabul lale haka ake bukata in baka yi ba babu wanda zai tambaye ka tun daga duniya har lahira malam yace al abna'u zinatul hayatid dunya al abna'u su yaya zinatul hayatid dunya ado ne da qarau na rayuwar duniya faj'al ri'ayataka lahum a qurba ila Allah azza wa jalla wato faj'al ri'ayataka lahum ka sanya kula da su da daukar dawainiyar su qurba wani abin neman kusanci ne ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana wani abu ne wanda zaka yi Allah ya ka kusanci zuwa ga Allah kuma Allah ya baka lada ya yarda da kai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa 'alal mauludi lahu wajibi ne ga wanda aka yi masa haihuwa rizquhunna ya azurta su waɗanda aka haifa ma din aka haifa masa din da kuma matan da suka haifa masa wa kiswatuhunna ya kuma tufatar da su bil ma'rufi da abin da ya dace abin da ya kamata abu mai kyau ma'ana ƴaƴanka da aka haifa ma wajibi ne ka kula da su ko wanda za ka ga an haifa masa ƴaƴa baya daukar dawainiyar su kaga uwa tana complain cewa malam ko pampers mutumin nan baya saya mana mu saka wa yaran nan balantana riga da za a saka musu balantana kayan sanyi ballantana yayi musu dinki, ballantana kaza, ballantana kaza, duk abubuwan da ya dace a ce ya dauki dawainiya babu ruwan shi. To wannan kuskure ne kwarai da gaske, kuma laifi ne a gurin Allah, domin Allah ya ce wa alal mauludi lahu, wajibi ne akan wanda aka yi wa haihuwa, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sai Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi, sai ya ce wa alal warithi mithlu dhalika. Saboda haka wajibi ne. Wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya faɗa yuraghibu fil infaqi alal auladi waz zauja, yana mai kwadaitarwa akan a ciyar da iyalai a kuma ciyar da mata. Manzo Allah yake cewa dinarun anfaqtahu fi sabilillahi, kudin da ka ciyar da shi dan daukaka kalmar Allah, ma'ana kudin da ka bawa masu jihadi, ko ka bawa waɗanda suka tafi karantar da mutane, ko ka zo ka masallaci ka bayar, ko ginin makaranta ka bayar, wannan kudi da ka bayar, wa dinarun anfaqtahu fi a raqaba, da kuma kudin da ka cire dan ka yanta wuyayi, abinda ake nufi da yanta wuya shine yanta baiwa ko bawa, ko kuma a'a mutumin da bashi yamar yawa har aka nemi za a kulle shi, sai ka bashi ya je ya biya dan ka fanshe shi, ko ka je ka biya masa, duka yana daukar a raqaba. Da Allah yake cewa fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba, sai Allah ya ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha mataraba. Allah ya ce ba ku kutsa masu rami mai kwazazzabo bane, falaqata hamal aqaba, baka kutsa ko baku kutsa rami mai kwazazzabo da kayoyi da al'amura masu wahala bane. Wama adraka mal aqaba, Allah ya ce waye sanar da kai rami mai kwazazzabo, hanya mai ainihin wato wahalar bi da kayoyi, sai ya ce fakku raqaba, shine cire dukiya ka yanci wanda yake cikin wahala, ka yanta wanda yake cikin damuwa, ka tablafi wanda ake bin sa bashi ka biya masa, wanda aka kulle shi akan abin da bai taka karaya karya ba, ko ba dan ta'adda bane ba, ba criminal bane, ka yi amfani da dukiyar ka wajen ceto shi. Allah ya ce to wannan hanya ce wanda ba wanda kowa yake iya binta ba, saboda tana da wahalar bi. An gane magana da kyau ko? Shine ainihin wato fakku raqaba. Sai Allah ya ce au it'amun, ko kuma ciyarwa fi yawmin, a cikin wata rana, zi masghabatin, ma'abociyar yunwa, wato irin halin da yanzu ake ciki, da yadda al'umma take ciki ba ta da abin da za ta ci, ma'ana mutane suna cikin wahala, to cire dukiya irin wannan halin ka taimaka wa marashi. Allah ya ce hanya ce wanda ba kowa yake iya bi ba, shine au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Allah ya ce yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba, ka ciyar da yatiman maraya dha maqraba, wanda yake ma'abocin kusanci, aw miskinan dha matraba, ko kuma miskini wanda yake a ma'abocin nesa, ko wani abu makamancin haka. To dan haka dai, anan abinda ake nufi kudin da ka cire ka taimaki addini, ka taimakawa wani, da kuma kudin da ka cire ka biya wa wani, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskini, da kuma kudin da ka cire ka yi sadaka da shi akan wani miskini, wani mabukaci, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, da kuma kudin da ka cire ka tallafa wa iyalanka, ko dai ka ba su kudin cefa ne, ko ka auno musu masara, ko ka auno shinkafa, ko ka je ka sayo tattasai da tumatir da attaruhu da albasa, ko kuma ka sayo kayan miya, ko ka sayo naman miya, ko kifin miya, ko ma menene, ko kai musu dinki, ko ka saya musu sarka da yan kunne, ko kuma ka ba su kuɗi ka ce naga kayan kwalliyar ku yayi dropping down, ko yawa kayan kwalliya ya sauka, gazal ya kare, jambaki shaura kadan, man shafa ya je kasan kwalba, haka ne ko ba haka ba? Sai an dan karkada haka, an yi haka, sannan a matso ya dan dugo kadan, duk ya kare, sai ka ce ga 10,000 duk ku shiga kasuwa ku je ku yi cefa ne. Allah, haka ake yi. Kana da mashin dauke ta, ka ce mu tafi tsohuwar kasuwa, yake je ka ajiye ta bakin abu ne, yake ce to shiga, amma ki ji tsoron Allah ki kiyaye mutuncinki, ki shiga duk wani shago da ya kamata ana sai da kayayyaki ki saya kin ga 10,000 nan na baki, ki je ki sayo, ta shiga ta sayi kaza ta sayi kaza ta sayi kaza ta sayi kaza duk ta hada, ce to in kin gama nan da awa ɗaya sai ki buga min waya, ni yanzu zan je guri kaza, inda na sauke ki nan sai ki zo ki tsaya a gurin, sai in dauke ki in dawo. Wallahi tallahi wayayyu ba gaura kai ba, wayayyu haka suke, wanda suka waye kenan, suka san haƙƙin iyalai, suka san mutuncinsu. Amma wallahi zaka ji wata mata tana cewa mallam rabona da kayan kwalliya tunda muka yi aure da mutumin nan, tun na kayan aure bai ƙara saya min ba, har rana mai kamata yau bai ƙara saya ba, waruwan shi wanda wannan haƙƙi ne. Daga cikin haƙƙoƙin mata akan miji akwai kayan kwalliya da kayan tsafta, gyara gida da tsaftace gida haƙƙi ne a gurin miji, yayi providing abin da zai kawo a tsaftace gida da shi. Amma kaga wata akan omo da sabulu mana suna fada da mijinta, akwai mijin ma da yace shi a ka'idarsa baya sayan omo da sabulu. Kaji shugaban kazaman Gombe State, to in ba kazami ba dan Allah, omo da sabulu ba da shi ake wanke tufafi, ake wanke ban daki ba, akramakallahu, a tsaftace kayan yara da sauransu, kai ka ce wai kai ka'idar ka baka bayarwa? Wallahi akwai wanda muka zauna da yace shi a ka'idarsa kenan, baya ba da kudin omo da sabulu. Nace oh, to sannu, to wannan wallahi ba wayewa bane. Wayewa shine ka dauki waɗannan kudade ka bata, in kuma ba za ka iya bata ba, wataƙila wata almubazzara ce, in ka bata sai ta je ta sayan kayan dadi da wasu abubuwa, sai ka ce kin ga takarda ga biro, rubuta mu abubuwan da kike bukata. Haka ake rubuta gazal, jagira, jambaki, barbada, kumatu, wane ne, duk ta zana kenan. Ka dau takardar ka sa aljihu, sai ka shiga kasuwa, sai kai hada mu waɗannan kayayyaki, hado masu duka, yake ce nawa ne, 4,800, sai ka ce ga 5,200 canji. Ka sako abu din mashin ko mota ko ka dauko a hannunka ka hawo a zaba, sai ka ce gashi shikenan ka gama. An gane wannan duk yana daga cikin ma'anar annafaqatu alal iyali, ciyar da iyalai da tufatar da su da kuma dauke musu dawainiya. Amma ka gama ta tayi wanka mallam, ta dauko kwandan kayan kwalliya, duk roba da ta taba ya kare, ta daga wannan ta girgiza babu, ta aji ta sake dago wannan ta yi haka ta yi haka ta yi murza babu, ta yi tsuka ta tahi ta tafi, ko kuma ta zo jikin miro, duk abin ya zama ado kawai, sun zama kwalabe. Amma a jikin miron ko akan miron babu abin kwalliyar, saboda mijinta bai bata ba ko bai saya mata ba, to wannan fitina ce. Saboda haka maza ku ji tsoron Allah, ku kiyaye wannan, Allah ba mu ikon kiyayewa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, wa dinarun tusaddaqta bihi ala miskini wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, da kuma dinari kudin da ka ciyar wa iyalanka, a'azamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Annabi yace wanda yafi kowanne lada a cikin waɗannan, kudin gina masallaci, kudin gina makaranta, kudin yanta wuyayi ko abun nan yanta bawa ko wanda ka bawa ya biya bashi, duk gaba ɗayan su, wanda idan ka bayar ka fi samun lada shine wanda in ka bawa iyalanka suka biya bukatar su. Dan Allah yanzu ba a inuwar giginya, waina nesa kan sha dadi yanzu. Dan Allah wanda ya san wannan hadisin da romansa zai dinga wa iyalansa rowa, ko me ka diba ka kaiwa fi sabilillah, Allah ya saka fi sabilillah an yadda. Amma annabi yace in dai lada kake nema, to ka ba wasu wa iyalanka. Amma yau sai ka ga mutum yana ta sadaka da kyauta a waje, yana telwatawa wasu, yana ta bawa wasu biyan bukatunsu, amma iyalansa kuma suna kuka suna raki a kan shi, wannan fitina ce. Akwai mai kudin da na sani Allah ya saka mishi da alkhairi, shi kan ma cewa yi duk wanda yake bukatar sadakarsa, to ya bari sai ya yi wa iyalansa, sannan sai ya zo gurin, ma'ana sai ya ba wa iyalan, sannan kai za ka samu shigowa ma. Ranar da duk ya yalwata wa iyalansa, to ranar wani ma zai samu. Amma in bai ba wa iyalai ba, to kai ma ko ka zo ba zai baka ba. sai ce wanda nafi samun lada shine na iyali, dan haka ban yi shi ba balantana naka, dan haka he ka jira sai na yi musu, sannan he ka zo karba. Akwai wani bawan Allah na faɗe shi anan, duk kun san shi, salari ya sawa matan shi, ɗan kasuwa ne, ce ke 150,000, ke 80,000, ke kaza, duka ya saka musu, kuma salarin yana ƙaruwa yana sauka, gwargwadon yadda yake masa biyayya, gwargwadon yawan salarin ki. Wallahi tallahi, yawwa, kina yawan bashi matsala, sai ce dama nawa yake baki 70, to ya dawo 45, ya je a gyara ku, za ki gyara ko ba za ki gyara ba, don gudu za ta gyara, wallahi tallahi. Haka yi ya saka wa iyalansa salari kawai, yana ba su duk wata, banda wannan fa, banda maganan cefa ne da maganan hidimar gida, duk banda wannan, wannan nasu ne. Akwai kuma wanda na sani wallahi, sai ya ce keke list ɗin gajiyayyu a cikin familin ku mutum 10, ki kawo min sunansu. Ke ma ke list ɗin gajiyayyu a cikin familin ki mutum 10, ki kawo min sunansu. Kowace ki rubuta bukatar ta, ko kowanne ki rubuta min bukatar shi. Wannan ta zo wance ya'yanta ba su suna makaranta, ba biya kuɗi ba, kuma baban su ba shi da hali. Kowanne yaro naira 7,500, su 6. Wallahi kawai sai ya dauka ibare ce maza aje a kai mata ta je ta biya. Ma'ana danginki na jini, ɗan uwanki, sai ce ki list ɗin mutum 10 mabukata ki kawo mishi. Amma yau an wayi gari, da yawa daga cikin mutane iya cikin gidansu su ɗauki nauyinsu, ma abin ya gagara, ballantana ne su taimaki wasu. Wanda wannan ba daidai ba ne, ba tsarin musulunci ba ne. Yana da kyau duk abin da za ka yi ka dinga duba haƙƙin da Allah ya rataya maka. Ke kuma idan har Allah ya sa mijinki mai yi ne, to ki ji tsoron Allah ki bi shi. Domin akwai kuma waɗanda suke butulu ne, mazajen suna kula da su, amma wallahi kullum suna saba musu, ya ce kaza ba za ta yi ba, ya hana ta kaza ba za ta hannu ba, ya sa ƙa'ida a gida ta karya, ya sa doka ta karya, amma fa a lokaci guda shi kuma mijin bai gajiya ba, yana mata duk wata hidima, to dole ne kowa ya kula da haƙƙin ɗan uwan shi. Wannan shine an yi balansin, kowa ya yi abin da ya kamata, Allah ya shiryar da mu. Don haka dai mun ji wannan hadisi cewa kuɗin da ka ciyar da iyalanka ya fi lada akan kuɗin da ka ɗauka ka bayar a waje. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. وقال صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. اوكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرهب ويعف عن عدم الانفاق على الاولاد والزوج يرهبك ويعف. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana mai tsoratarwa da kuma razanarwa akan rashin ciyar da iyalai da mata. Annabi yake cewa kafa bil mar'i ithman, ya ishi mutun sabo, ya ishi mutun zunubi, an yubayya man yaqutu, ya zama ya tauye haƙƙin wanda yake daukar ɗawainiyar ciyar da shi. Ya ishe ka zunubi, ya ishe ka zunubi. Wallahi akwai matar da ta zo guri na sai da ta bani tausayi, mijin ya ƙi ya ɗauki ɗawainiyarta, to abin takaici kuma shine kawunta sai ya kawo mata kuɗi, tana ɗinin jaura ta gida ɗin nan, ɗan ƙulle-ƙullen abubuwa kaza kaza tana sayarwa, a ciki take samu take yin cefane, take dafawa yaran abinci, a ciki take samu take biya wa yaran kuɗin islamiyya, boko kama gaba ɗaya ta gagara, don ba za ta iya ɗaukar nauyin uniform ɗinsu kaza 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 ba. Amma dai ta ce ko ba za su yi boko ba su yi musulunci, da haka ta shiga ta fita tana biyan kuɗin islamiyyarsu. Wallahi mijin da ke mungu ne ya zo ya ce mata ai ga wata kasuwa ta zo ta tattara wannan jari ta kawo, zai je hiya kawo mata kayan da za ta samu riba mai yawa kaza kaza, ya tsara ta kasar ba ta mata kuma kalmar kwakwalwa da kuma yarda da aminci da tausayi, kawai ta tattara dukiya ta bashi. Kun san me yayi? Kawai sai je kai sadaki zai kara mata. Wallahi tallahi komanda. Wallahi. Kawai je kai sadaki. Kawai sai labari ta je cewa ai wani ya biya sadakin wancan kaza. to wani abin da ya bani mamaki har na jinjina mata ce ita ba damuwarta bane yayi auren wallahi yayi inda hali tace amma matsalar shine ita yanzu tana fama da ƴaƴan da wannan dan jari take ciyar da su yanzu in ya karo wata yar za ta yi ciyar da su ya tsaya za su yi su ci su sha shi ita ne kawai damuwarta ba wai kishin wacce ta zo ba tace Allah ya sa duk hudu masu zo ba matsala amma ya za a yi mu rayu a gidan shine matsala ta ni yanzu mana wallahi sai da ta bani tausayi matan nan to saboda haka akwai mutane wanda suke wallahi tunaninsu yana gohinsu baya cikin kwakwalwarsu tunaninsu a nan yake ba haka ba kai da ya kamata kai maintaining abinda kake da shi ka iya handilin dinsa sannan kana kokarin ɗebowa kanka wani ruwan dafa kanka daban Allah ya sauwake saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ishi mutum zunubi ya ishi mutum laifi ya ishi mutum matsala ya zama wanda yake ciyar da shi kuma ya tauye mai haƙƙin shi in dai zaka tauye haƙƙin wanda kake ciyarwa annabi ya ce wannan kadai ya ishe ka shiga wuta Allah ya kiyaye wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarin da yafi falala dan adam ya ciyar da shi kudin da yafi falala wajen ciyarwa dinarin yunfiquhu ala iyalihi shine kudin da dan adam ya ciyar akan iyalansa kajifa duk kudin da zaka ciyar da wani ka taimaki wani annabi Muhammad yace ba wanda yafi alheri sama da wanda ka ciyar da iyalanka ba wanda yafi sama ma lada da matsayi gurin Allah sama da wanda ka ciyar da iyalanka yanzu da Allah wanda ya san wannan taya zai wa iyalansa ruwa bayan Allah ya hore mishi shi yasa za ku ga mutumin da yake daukar iya dauni iyalai yana taimakon su yana iyakacin kokari wajen kula da su za ka ga cewa wallahi Allah bai cika tozarta shi ba sai ga wannan yaro a gidansa wanda yake matsayin kaninsa ko yake matsayin wanda ya dauko matsayin riko a cikin gidan shi sai kaga shi yake ciyar da shi kuma shi ba shi da nauyin kowa akan shi ba ku gane ko me nake nufi ba ko madalla mutum ne da iyalai kusan mutum 10 amma sai ga kaninsa guda biyu kuma su ko ba su da iyali ko kwaya ɗaya ba mata ba ɗa ba komai amma abincin ranar su a gidan yake abincin daren su a gidan yake breakfast din su a gidan yake kai wallahi wani ma kudin makarantar kannan a hannun shi yake baya ba zai kamata ka tsaya kai nazari cewa ya akai su da ba su nauyin komai suka gagara daukar nauyin kansu kadai sai shi da yake da iyalai amma yake daukar dawainiyar su kawai ba wani abu bane albarkar ciyar da iyalai ne shine kawai in dai kana dawainiya wa gidanka to Allah ya dinga buda ma kenan kana yin abubuwan da za a yi ta mamakin ya aka kake iya daukar wannan nauyin ya aka kake iya daukar nauyin haka ba wani abu ne kawai falala ce da alheri da wanda manzo Allah ya faɗa akan daukar dawainiyar iyalai saboda haka ba asara mutum yake yi ba akwai wanda za ka ga yana bada kudin cefa ne yana fushi an tambaye kudin cefa gashi da Allah ku dame ni ma'ana wai kai gashi maza ba za ku bashi guri hanka ransa a ɗaci baya so wani ma an zo an masa lissafi sai ya shiru ya ƙi yin magana wai hiransa ya ɓaci wannan rashin duk sanin rashin sanin addini rashin sanin alherin abin da kake yi ne amma in ka sani wala kamata yan aka maka lissafin 250 ka ce ai 250 ya muku kaɗan wannan abincin zai daɗi ku a haka ba zai hana mai da shi 500 ka ninka musu kuɗin ce abu kaza da kuka ci kusa na 30 kusa na 60 ina ga zai fi ji an gane ku yi saboda ka san abin da ka bayar zai dawo kuma lada ne mai ɗumbin yawa kake da shi to amma in baka san haka ba sai ka dinga ganin asara kake yi kana ganin ɓata kuɗi kake yi Allah ya sauwake dan haka dai annabi yake cewa shine yafi zata yawmin marra ala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wata rana an wani mutum ya zo ya wuce ta gaban manzon Allah fara'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min jildihi ya'ani quwwatihi sahabban annabi he suka ga yanayin jikin wannan mutum da karfin shi a mummurde karfin mutum wa nashatihi suka ga mutum ne wanda yake cikin kwanciyar hankali da nutsuwa faqalu he suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah law kana hadha fi sabilillah wannan kan inda zai ta filin daga ai ba karamin aiki zai wa musulunci ba a tafi da shi yadda yake da karfin nan da shekaru ga tsayi ga kiba ga kaza wannan ya tafi filin daga kaga yadda zai zubar da arna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يچه مسو ان كان قرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله idan ya tafi ne dan ya nemo yadda zai da kananan yaransa ma'ana ya nemo yadda zai biya musu kudin makaranta ya nemo yadda zai yi musu hidimar rayuwa abinci sitira da dai shauran su fa huwa fi sabilillah har yanzu dai yana nan akan tafarkin jihadi dan dauka kalmar Allah kun fahimci magana da kyau ko koda a ce hidima ce ta je ya nemo yadda za a yi da yara to annabi ya ce kar ku dauka cewa ba wai jihadi ya fita ba shi ma fi sabilillah ne wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhayn kabirayn fa huwa fi sabilillah idan kuma ya tafi ne dan ya nemo yadda zai da babansa da mamansa sun tsufa ba shi da yadda zai yi da su sai ya je ya nemo yadda za su ci su sha shi ma jihadi ya tafi ai kun ji a cikin hadisin riyadus salihin wanda riyadus salihin al-imam an-nawawi ya kawo shi cikin mutanen da suka tafi hadiri ya taso suka me suka higa cikin me kogo dutsi yazo ya danna kogon suka yi su tura dutsin ya kituruwa katan dutsi sun higa kogo kawai sai iska ta gangaro shi sai yazo ya toshe kofa ba fita ko ba gida ba gaba ko ihu kai ba wanda zai jiyo ka ma'ana sai dai kihirwa da yunwa ta kashe ku a ciki sai suka ce to abinda zan ke so da ku babu abinda zai fitar da mu daga wannan hali ba abinda zai fitar da mu daga wannan bala'i da muka shiga ba abinda zai fitar da mu daga wannan kungi da kunci da muka shiga in ba abu guda biyu abu daya ba shine kowa ya yi tawassuli da wani aikin alherin da ya san yayi tsakaninsa da Allah ya ce Allah ya fitar da mu daga wannan guri dan haka kowa sai ya dinga lissafuwa ya Allah nayi kaza in har wannan aikin da ne tsakaninka da tsakanina da kai nayi Allah ka fitar da mu sai dutsin ya dan kauce amma ba zai yi su mai ba su fita ba sai a ce to wani shawara kai kaga anan ne asalin fi sabilillah za ta zo ka kwatanta yanzu a ce irin wannan ta sami a ce to kowa ya zo ya jawabin me yayi tsakaninsa da Allah kai tuno wannan aiki kai idan ka fada sai aka ga shiru to ƙarya kake dawo ba dan Allah kai ba an gane maganar da kyau ko kawai ka fada ne shi kuma Allah yana amfani da zuciyarka ne tunda abinda kai ba Allah bane a zuciyarka kuma shi ya san ba Allah bane a zuciyarka dan haka ba zai maka biyan bukata ba to daga cikin mutanen akwai wanda ya ce ya Allah akwai iyayena su biyu ba su da abinda za su ci ba abinda za su sha na fita na nemo na zo zan ba su sai na samu sun yi bacci sai kuma ga ƴaƴana sun zo suna rirrike kafafuna suna kuka su ma suna jin yunwa na fata kun fahimci magana amma saboda muhimmancin iyayen nan Allah na hana ƴaƴana kanana na je na lallahe su suka yi bacci sanda na jira babana da mamana suka farka na ba su suka ci ya Allah wannan abin da ne dan kai ne Allah ka fitar da mu kawai sai dutse ya kauce dan haka duk wanda yake daukar dawainiyar mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko iyayensa duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwatankwacin wanda yake jihadi ne ai wani mutum ya zo gurin annabi yace ya rasulullahi ka ban dama mu fita jihadi tare da kai sai yace babanka da mamarka suna raye yace na'am yace fa fihi ma fa jahid cikin yi musu biyayya da daukar dawainiyar su kaje kai jihadi ma'ana yi musu hidima kadai yana da daukar ladan jihadi amma yau an waye gari da yawa daga cikin yan mata da samari ba sa iya daukar dawainiyar iyayensu kina karama mahaifiyar ki ta yi ta hidima akan ki yanzu kin girma ma sai ta yi hidima akan ki musamman ma ƴaƴa maza dan gare ƴaƴa mata wasu dama zaka san ba su da ma da yadda za su taimaki iyayen dan ita ba sana'a ba ita ba komai ba ba mata fita ko ina dan haka har yanzu dai ita ai ta mata hidima daga ranar da ta bar gida ta tafi gidan miji ma a ta mata hidima yar gata kenan yar gata yar kwalisa to Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka an gane ku to dan haka annabi yace nan ma wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah to haka mutumin da ya fita dan ya kare mutuncin kanshi shi ya fi karfin ya je ya ce wane ya bani amma zai je ya nema idan ka dauka ka bashi ba zai ki karba ba amma ƙarya kake ka ce ya zo kofar gidanka ya ce wane taimake ni shi ba ya bai yadda da wannan ba abin da ya yadda da shi shine ya je ya nemo yadda zai yi da kansa to annabi yace in har mutun ya zama damuwarsa shine ya zai ya fita ya je ya nemo yadda zai ya kansa shi ma fi sabilillahi ne kaga wannan kalubale ne ga matasan mu waɗanda suka yarda da kejeki kejeke kafar ka jarin ka an gane ku yawa akwai kuma BJK bakin ka jarin ka eh mutum yaje tawasa yalla boy tawasa hi har a dauki abu a bashi BJK kenan Allah ka raba mu da KJK da BJK Allah ya sa mu dace wa qala ibn al mubarak al imam ibn al mubarak Allah ya masa rahama wa huwa murabitun fil ghazwi lokacin ya kulla damara yana nan a filin daga yana abin nan ribati yace rajulun mutumin da ya zama mutaaffifun mai kare kansa zu'a ila yana da iyalai qama min al layli zai tahi da daddare ya salla fa nazara ila subyanihi sai kalli yaransa niyaman suna bacci mutakashifina shimfudin su ya yayi ko bargon su ya yayi fasatarahum sai ya lullube su wa gattahum bi thawbayhi sai ya lullube su da tufafin shi fa amaluhu aikin irin wannan mutumin afdalu mimma nahnu fihi ibn al-mubarak yace yafi abinda mu muke ciki a filin daga fa yake fadin wannan magana yana filin daga yace mutumin da yake cikin gidansa da iyalansa ƴaƴansa suna bacci sai farka da daddare ya ga bargon su ya yayi iya kawai ya dauki bargon ya gyara musu kwanciya in wani ya tuntsire haka ya saita shi an gane magana da kyau ko ladan da zai samu ibn al-mubarak yace yafi abin da mu muke ciki yanzu muna filin daga kula da iyalai wasa ne malam kula da iyalai wasa ne amma mutane sun raina kula da iyalai dan suna ganin kawai wahalar banza suke yi wallahi baka san addini bane shi yasa in ka san addini wallahi matarka bai kamata ta kuka da kai akan cewa baka daukar dawainiyar su ba baka taimakon su ba amma in baka san addini ba zaka dinga ganin asara take yi ha ganin addini asara take yi Allah ya sauke a bari mu dan kara kadan na ga akwai sauran lokaci dama da abin eh la tuqaddim zawjatika ala walidayka to kuma ba ka taimaki iyalai ba kuma har abin ya kai matakin matarka kuma tafi mahaifiyarka kima da mutunci a gurinka to wannan masifa ce in dai kuna tare ga uwarka a gidan ga mamarka ga matarka to ko a tamfa ka so ka fara zuwa gurin mahaifiyarka ka ce mama dauki daya zabuwar da kike so ke kuma in kin san addini karki yadda kike ce ai wannan tsohuwa a wallahi hankali ya hankali in ba dan ita ba da yanzu shi ba mijinki bane ko ba haka bane ba sanadiyarsa ta zo duniya ba to karki kuskura bakinki ya subu da baka har ma kaga wasu mata suna kamar kishi da uwar mijinsu wannan ba daidai bane ka je ka ce mama zabu daya in kuma ba sa tare to ka tabbatar kai ɗayan biyu imma a tamfofin da zaka saya musu ya zama iri daya akalla kai baka kyauta ba asalin baka kyauta baka tsaya iya nan in ku zaka kyauta ta yadda ya kamata shine ka siyo na mahaifiyarka tafi ta matarka tsada karka damu da cewa tsohuwa ce wannan bai dame ka ba ba ruwanka da wannan ta ruwanka da wannan zaka gane haka muhimmancin haka ranar da kai ka tsofa ƴaƴanka suka zo suna fifita matansu da ƴaƴansu akanka zaka gane kai kuskure a lokacin domin duk halin da yanzu kake ganin mamarkan nan a ciki kai ma zaka iso hedin Allah bai barka da rai ba ko ba haka bane duk abin da kake ganin mamanka yanzu a ciki sai ya dan dafa haka yanzu kafin ya tashi in ya juma'a zaune sai yayi haka da kyar sannan ya miki kai kuma yanzu zaka yi awa biyar a zaunen ka tashi kawai zumbur kawai za a ka tashi baka da matsala amma shi yanzu kashin yayi laushi naman yayi laushi in ya kai awa daya a zaune wallahi wani sai an kama hannunsa an daga shi saboda jikin ya riga da yayi rauni to duk wannan abin da yanzu kake ganin sun iso ba wallahi ka jira lokaci sai dai Allah bai barka a raye ba kai ma zaka iso saboda haka kyautata musu ba ruwanka da halin da Allah ya saka su na tsufa kyautata musu yadda ake kyautatawa kowa karka damu an gane to shine malam yake cewa ummuka wa abuka an gane ku ummuka wa abuka banku hasanatika, ko banku hasanatika, wato sune bankin abubuwanka mai kyau. An gane ku? Wato inda zaka tara abubuwanka na alheri. Kulli abika wa ummika kama tuhibbu an yakuna ibna an yakuna ibnaka laka, ka zama dangane da babanka da mamarka kamar yadda kake so danka ya zama a gare ka. Kai kokari ka zama haka. Dan haka fa iyyaka an tashghulaka zawjataka ala walidayka, ina jan hankalinka kar ka kuskura matarka ta shagaltar da kai gabarin iyayenka, a wayi gari ba ruwanka da iyayenka. Akwai wanda zaka ga wallahi gari zai waye amma wallahi ba zai je ɗakin uwarshi ma yace ina kwana ba, kuma uwar tana gidan suna ɗakin da matar suna ta hira suna shewa. Jama'a, Abu Huraira an tambaye shi aka ce ya aka ka samu ilimi, yace daga ciki akwai albarkar addu'ar uwata. Yace kullun gari ya waye yana da wata gona, sai ya gina wa mamar ɗaki mai kyau a gonar, ya saka ta a ciki, ya kawo mata duk abin da take bukata. Karanta hadisinsa a cikin Al-Adabul Mufrad na Al-Imamul Bukhari, Allah ya masa rahama. Idan ya zo bakin gonar, tun daga bakin gonar yake kwala mahaifiyarsa kira, ya umma, uwar sai ta amsa tai ta samar albarka. Ya zo ɗakin su gaisa, ya tambayi meye damuwarta, ta faɗa ya bata. Yace wallahi in ta fara sunduma masa albarka har sai ya, tun yana jiyo muryarta har sai ya ji muryarta ta ɗauki, yana tafiya yana jin addu'o'inta, yana tafiya yana har ya daina ji. Haka in ya dawo kafin ya wuce gida sai ya zo, da safe sai ya zo. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ainihin wato mai da hankali a kan shi. Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ubangijinka ya hukunci kar abota wa kowa sai shi kuma iyaye a kyautata musu. Ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu ya rasulallahi man ubirru ko man abarru, ko ya manzan Allah man ubirru waye zan yi wa biyayya. Qala sai yace ummuka, mahaifiyarka. Fa qala ar-rajulu thumma man, yace sannan sai wa. Qala ummuka, yace mahaifiyarka. Fa qala thumma man, yace sannan sai wa. Qala ummuka, mahaifiyarka. Fa qala thumma man, sannan sai wa. Qala abuka, sannan sai babanka. Da wannan ne malamai suka ce idan ka tahi zaka yi abu na alheri ba laifi bane ka fifita mahaifiyarka akan babanka, saboda annabi ya nuna ana biyayya ga mahaifiya sau uku kafin a yi ga baba sau nawa, sau daya. To yanzu misali idan babanka ya kwala ma kira, sai mamarka ba ta kwala ma, wa za ka amsa wa kira? Gurin wa za ka je? Bisa wannan ka'idar gurin wa za ka je? Gurin mamarka. To sai babanka ya ce da kai da mamarka za ka dukku zo kuma. Oga, kaga sai ku rugo da gudu da kai da ita kudu ka ko? A karamakan Allah. A gane magana da ke ku? Ai, kowa da matsayinsa. A yar annabawa ma cewa Allah ya tilkar rusul babbalna, ba'dahum ala ba'din, minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat. Dan haka zaka amsa nata ne, haka malamai suka ce. In yaso in ka je sai ka nemi excuse, ka ce to mama ayi hakuri na ji baba shi ma yana kira. Abin izini ne je, in yaso na gama sai in dawo. Ta ce to je ka, shikenan ka samu approval. An gane maganar da ke ku? To wannan shine wa zata yawmin sa'ala Abdullah ibn Mas'ud an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud ya tambaye annabi, yace wannan aiki ne fa kowanne daraja? Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha, kai sallah kan lokaci, karka bari lokaci ya wuce. Qala thumma ayyu, yace sannan sai wanne? Qala an-nabiy birrul walidayni, sannan sai biyayyar wa iyaye. An gane ma'ana daga sallah sai biyayyar iyaye. Amma yau an wayi gari maza, wallahi bari ku ji, kaga irin maza da suke cewa ma'ana kaje ka nemo yarinya baka so jiya wani ya kira ni ko shekaran jiya ba zan iya tunawa ba cewa ya samu mata yana so amma yayi yayi iyayensa sun kiyarda shine ya bugo mun waya yake neman shawara ta yayin ce to in baka shawara yace eh in baka shawara yace eh in baka shawara yace eh nace to shawara ta ka hakura da wannan yarinyar ka nemo wata nace domin yanzu kana iya gyara kuskuren ka a yanzu amma wallahi in ka sake ka saba wa iyayenka kuskuren ka ba zai gyaru ba na farko Allah zai iya jarrabar ka yarinyar ta zo ta fitine ka ai da kunya kuma su hana ka aurenta ta fitine ka kuma ka je ka kai kukanta gurin su ko ba kunya amma dan yau da ke bashi da kunya dan yau bashi da kunya malam komanda Allah yanzu sai ya je kuma sun hana shi fa sun ce masa ya hankali wato abinda yara da yawa ba su gane ba shine su iyayen nan da kake gani babu wanda suke so a duniya irin iyayensu wato ba sa so ka wahala ne akwai abinda in sun hango maka za su ce ma kar ka yi kaza muna baka shawara ka bar kaza amma in ka kuskura ka ki kai kana ganin ai ba kaunar ka suke ba yo inda ba kaunar ka suke ba kana jinjiri ka san lokacin za su murde ma wuya ka koma lahira ko ba haka bane amma suka bar ka karayu kuma a hakan wai ba sa kaunar ka saboda baka da hankali da haka sai ga yaro ya kangari to haka kuma ƴan matan nan ga kunan za ku zo da samari sai uwar ta ce gaskiya wance ni ina ga wani yafi mutunci yana da mutunci yana da mutunci yana da alheri iyayensa mutattawa ne ki ya hakuri ki aure shi ke kuma yar soyayya da haka sai ki ce a ke gaskiyar magana ke ba zai yiwu ba wata ma ta fashewa da mamar kuka ta koma mata tana tausayin ta ce to yan nan tunda kin ki shikenan gije ki aure wani ba haka ta so ba a ranta ta bar ki ne saboda tana tausayin ki wallahi sai kin gane kuskuren ki wallahi tallahi sai kin gane kuskuren ki yasa wata mata an mata auren dole zamanin annabi aka fara samun matsala tsakaninta da mijin maza Allah ya tambaya me yake faruwa tace tsakanin da Allah ya rasulullahi ba wani abu bane wannan mutumin na aure shi ne saboda mutuncin iyaye na bana so in saba musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama yace ɗayan biyu kina iya ki yi hakuri ki zauna da shi dan ki yi iyayenki biyayya kamar yadda kika faɗa kuma kina iya rabuwa da shi sai tace wallahi ba zan rabu da shi ba manzon Allah kawai na faɗa haka ne saboda in nasihantar da iyayenmu su ji tsoron Allah su daina aura mana wanda ba masu kaga dai tare da ta kawo kuka amma kuma biyayyar iyayen nan tana nan daram to da yawan ku ba ku tunanin me zai je ya zo namiji ne kina ganin sa ya iya wasa ki sai kira ki a waya ya miki karamar murya za ku yi pre-call za ku yi post-com post-com ne ko meye ne post-com communication ma'ana wani layi ne shi pre za a yi ta kira a yi ta hira don haka wannan ya sa ta sama ta kai ya kanki bai sanya aka yi aka saya miki pampers ba ko? Mu faɗa junanmu gaskiya bai sanya aka yi aka dinga yi miki ɗinkin sallah ba bai sanya aka yi aka kai ki makaranta ba bai san wahalar da ubanki wajen ɗawainiyar rayuwarki ba kawai ya ganki ne yanzu kin taso cikin wata shida sai zai saka kiki saba wa uwarki da ubanki kuma ki ce ba za ki jarabtu ba wallahi ba ki isa ba cikin wata shida ba abin da ya sani na wahala a kanki iyayenki su suka dinga fama har kika iso wannan matakin ya ga kin burge shi amma yazo gaba ɗaya sai ya ɗauki hankalinki kwata-kwata duk abin da uwarki ko ubanki ya gaya miki ba wanda za ki yarda da shi ba yadda za Allah ya barki wallahi ba zai yiwu ba haƙƙinsu ba zai bari ba wallahi sai ya nuna miki tun daga nan duniya yasa malamai suka ce annabi kuma ya faɗi maganar cewa daga cikin abin da Allah baya bari sai kiyama ta tahi yake nuna wa ɗan adam sakamakon shi saba wa iyaye yana daga ciki shi saba wa iyaye Allah baya bari sai ka je lahira tun daga nan Allah zai fara gara ka wallahi bari in gaya muku matsaloli da yawa da yau muke fama da su mun rasa meye maganin su mun rasa meye yi muka yi wa Allah ya jarrabe mu wallahi da yawancin su saba wa iyayenmu muka yi amma mun kasa gane meye matsalar wani mutum ya shiga fitina jama'a ya zo gurin wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga uku ya rasa inda zai sa kanshi ya ce uwarka tana raye ya ce a'a ubanka yana raye ya ce a'a ya ce subhanallah Allah ya sauke ya ce to ka je kai ta addu'a Allah ya yi maka sai ya tahi ya tafi sai sahabbai wanda suke tare da shi suka ce Allah gafarta malam me yasa ka tambaye shi uwarshi ko ubanshi ya ce na rantse da Allah ban san abin da idan da yana da rai suna da rai zai iya yi yanzu Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'in ba saboda ya je ya yi biyayya ga iyayensa yace to da naji ba sa rai sai na rasa nima mai dangaya masa iya abin da na san idan yayi yanzu nan Allah zai yaye masa matsalar sa wallahi shine ya je shi ya biyayya ga iyayensa ya kyautata musu yace to na tambaya duk ba sa rai yasa ke da uwarki take raye kai da babanka yake raye wallahi ka sani wani advantage ne kake da shi wanda ba kowa yake da shi ba maza wallahi kai kokari kai amfani da wannan damar wanda in ta kubuce ma wallahi ba mai kawo maka ita Allah ya shiryar da mu zamu dakata anan dama mun ce ba za mu abin nan ba saboda lokaci ya kure muka iso abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تمام الله شكا للخير أولا أنتك جدتك جبانا وتبير الله تتربوتك شواء مالا سنة بكاتر الدعاني أكوي يرؤوس دا تسا بميجي أنكي كايا حرس دا كيما أمبار أما كما دا جبايا زيالين يتاكي كشي كساتا شي باتاسو ديك ينقوا دا دنجي دا إياي سن لله تا أما تاكي saboda haka suke bukatar addu'a Allah ya zaba wannan yarinya mafi alkhairi kuma kaga yanzu ake cewa wasu sun waki da suna sun gagara su abin nan ita kuma ga ta samu tana so kuma tabarar
wallahi malam yana daga cikin abuwa yana daga cikin abin da yanzu yake faruwa wanda wallahi ya ku ji tsoron Allah za a zo a yi magana ta auren yarinya har kaga miji yayi duk abin da ya kamata yayi duk abin da ya kamata amma wallahi daga ƙarhi haka siddan ba gaira ba dalili babu sidi balle sadada haka siddan yarinya kawai sai ta bujuri ayi a gane dalili a kasa ganewa wata ziga ce take dibanta kun ga wannan group din da wasu ƴan mata suke suna kuskus wallahi abin da suke ta zauna ba ke ko wasu fa Allah haka siddan sai ta bujuri kuma fa farkon tafiya ita tace tana so iyayen san da suka zauna da ita da ƴan uwa suka bincike ta tace tana so ba matsala a bashi dama sannan ya shigo ya zo ya din magana iyayen nan suna so su kare mutuncin su ke kuma kina neman zubar musu da mutunci yanzu kaje ana cewa iyayen duk sun sa ta a gaba sun mata nasiha cewa ta ji tsoron Allah kar ta zubar musu da mutunci tunda magana na har an daidaita har an kawo sadaki kada ta ce ta bujuri amma ta ce a to abinda zaka tambaya shine tun farko me yasa tace ta amince tun farko me yasa wannan matsala ce kuma tana yawan faruwa wallahi tana yawan faruwa wani zamani muke ciki wanda abin babu kyau babu dadi ƴan mata ku ji tsoron Allah ki guje wa zige-zige da kananan maganganu na kawai da waɗanda ba kaunarki suke na tsakani da Allah ba kawai kauna ce ta kun hadu a makaranta kun hadu a gurin aiki kun hadu a kaza amma in kika shiga fitina su ba su isa su zo su kwato ki daga wannan fitinar ba in Allah ya damke ki ba su isa su je su karbo ki a hannun Allah ba ku kiyaye wannan abun yana yawan faruwa wallahi an daidaita magana yarinya ta bujirewa magana haka sidda a kasa gane meye dalili a kasa gane menene hujja a kasa gane menene wannan fitina ce in baki so tun farko ki fito ki bayyana rashin son ki su kuma iyaye su miki adalci saurari abun su yi miki kyakkyawar fahimta musamman kuma in ya zama wanda suka ce za su hada ki da hidinin ba mutumin arziki bane ba mutumin kirki bane to wannan ba laifi ki bayyana ra'ayinki a kuma duba a kalla abin da ya dace amma kin amince an yi bincike an gama komai ki zo ki bujire wannan zubar da mutunci ne ga kanki da kuma sauran dan barin faɗa muku akwai wallahi waɗanda zaka ga in suka ji irin wannan kin an taba daidaitawa da ke kika watsar wallahi ko sun ji suna son ki zace a in dai haka kike sun fasa kin ga kin zubar wa kanki da kima Da haka in kina ganin kin haka ne dan buƙatar ki tabiya ta wani guri, to zaki samu matsala. Allah ya sa ku da gane, Allah ya da ganar da mu baki daya.
A gefe guda kuma mallan su ma iyayen matan yana da kyau a ji hankalin su. Akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu da muke tare da su a masallacin Miyetti, ya kama matsalar da yake fama da ita tsakanin shi da iyalinsa, wadda uwar ce take son ta kashe masa aure, uwar matar kenan. Na ba shi shawarwari a matakai daban-daban wanda duka an bi su a bai gagara. Shekaran jiya ikira ne, yake ce mallam abin fayaki, an je da iyaye, a tura iyayensa, ya je shi din duk wulakancin da uwar take ya haƙura, an je din taki, nace shine, yace min to mallam mai shawara, nace shawara dai shine ba za ka kai ta ga hukuma ba, tunda kana son matarka ka kai ta ofishin mu na sulhu na da'awa. Za a kira ta, tunda alƙalai ne da lauyoyi kuma musulmai suke bada gudunmawa a gurin, za a yi mata nasihu, wataƙila ta gamsu. Malam abin mamaki, jiya sun je su, an tantauna da ita, ya kawo bayanin duk abin da ya faru, ita ma ake suna ta kawo, an tambaye ta dalilinta na ƴarta, ba ta kuma babu dalilin shari'a, kuma ta kafe cewar ba wanda ya isa mai mata da ƴarta. Maganar da nake gaya maka yanzu hakan nan, ya haƙura da ita a jiyan, ya sauwaƙe mata, ya sauwaƙe mata. So su ma iyayen suna buƙatar a ja hankalinsu, su ji tsoron Allah. Ƙarƙashin haka ne ya ce mutu, don Allah mallam, idan na samu wata baiwar Allah, ina da yara ƙanana guda biyu, in ya samu wata baiwar Allah yana buƙata da gare mu, akai daga ciki mu haɗa shi da ita. So akwai mutum biyu, ɗaya yana son budurwa, biyu suna son dawarawa, ƴan ba ƙanana ba, kuma ƴan manya can ba. Wallahi in kun gamsu da kanku, kun yarda da kanku, waɗannan dukansu ɗalibanmu ne, duk muna tare da su, mun san su, kuma suna da sana'ar yin su, suna da mutuncinsu. In akwai ko iyayen ku ku tuntube mu, ko su da kansu ku tuntube mu, in kun yarda da kansu, muka gamsu da tarbiyyar mu, muka yi binciken da ba za mu ji kunya ba, mu haɗa alaƙa tsakanin ku da su, wannan shine abin da yake akwai. Saboda haka iyaye su ma akwai buƙatar mallam a ji hankalinsu, su tsoron Allah. Da yawa suna kashewa ƴaƴansu aure babu dalili. Allah ya sabaka.
To amin sun ma'ami. To gaskiyar magana, matsaloli ne da ga sunan burjik, waɗannan matsaloli suna nan, suna ta faruwa. Kawai fatan mu Allah ya yi mana, kuma wannan wa'azi, wallahi wannan manufar wannan ta'alim din shine gyara irin waɗannan matsalolin. Kuna ji dai nasihu ne, ayoyi ne, hadisai da maganganun magabata, Malam Siddiqul Minshawi yake ta kawo mana. Kuma amfanin karatu shine kai aiki da abin da aka karanta ma. Idan ka ji kana da kuskure a guri, ka gyara. Iyaye da yawa suna da matsala na shiga cikin sharrin ba shanu, ma'ana shiga cikin lamuran ƴaƴansu a gidajen mazajensu. Wallahi wannan ba alheri bane. Wannan ba alheri bane. Yana da kyau idan yarinya tana zaune lafiya, ki taimaka mata wajen ta cigaba da zama lafiya. Amma ina mai tabbatar muku, akwai waɗanda suke ƙoƙarin raba auren ƴaƴansu kamar yadda komanda ya faɗa, kuma babu alheri a ciki. Yanzu wannan da Allah, mai za ta ce wa Allah, kuma mai za ta ce wa wannan ƴar? Kuma ina mai tabbatar muku, zaman gaba za su yi da ƴar, wallahi ba su zauna lafiya ba. Domin ita ƴar tana son mijinta, shi mijin yana son ta, ita ta dage cewa he sun rabu. To ka gani, an zo an zauna da ita, zama na musulunci, zama ba na wulakanci na gurin gaban hukuma ko kaza ba, zama na addini, wanda suka tara ta malamai ne da sauransu, ta kawo hujja wanda ya cancanta a ce an raba auren tsakaninta da ƴarta, ta ki ta kawo babu, amma ta ce dole sai an saki yarinyar. Akwai masu irin wannan taurin kan banza da wafin, wanda ba shi da amfani, don wannan taurin kai ne mara amfani. Yau inda a ce tirewa kika yi akan wani abu wanda musulunci ya yi da kina da hujja, sai a ce babu laifi, amma abin da baki da hujja kuma ki ce sai an yi, to ko lalle za a yi shi, kuma daga ƙarshe zaki nadama, zaki nadama, zaki nadama. Allah ya kiyaye. Wannan magana da komanda ya faɗa ba magana ce a bar dariya ba, ko kuna ɗauka ta a bar dariya, mu ba mu ɗauke ta a bar dariya ba. Yanzu wannan mutumin dan Allah bai kai a tausaya mishi ba, eh? Kuma irin wannan mutanen wanda ba buƙatar su auri matar su saka ba, in ba da dalili ba, in ba ya zama, yanzu ya zama mar dole ne ko, ba yadda ya iya ne, wannan ba su ne wanda ya kamata a ba su ƴaƴa ba, irin yadda ya sake ya zama ruwan dare. Yarinya ta yi abin da ya kamata, bai ta yi abin da ya kamata ba, kawai miji ya ce tafi gidanku na sake ki, ko ba haka ake yi ba? To in aka samu mutumin da shi ƙoƙari yake, in ma an ce mar ya saka, ya ce a'a, ai ta bugawa da shi har sai an fi ƙarfinsa ne, sannan zai sake, wannan shi ya kamata a ba wa mata ko ba shi ba ne? Irinsa ne ya kamata a ba wa mata. Amma ga mai hankali, mai ilimi, wanda suka san me suke yi, amma ga 'yan duniya wanda ba su san me suke yi ba, to wannan kuma wani abu ne daban. Saboda haka kuma da yayi magana ce wanda take in kuna da wani abu makamancin haka a ƙasa to ku zo ku same shi ko ku same ni ko ku same mu gaba daya zamu ga yadda za a yi a daidaita magana kuma dai kun ji daliban mu ne wanda muna karatu tare da su daga cikin jagorancin da nake sha'awar nayi shine in jagoranci wanda in na ga yamar magana zai ji ni in na fada masa zai saurare ni ina da sai akan shi to duk wanda yazo min da bukata irin wannan zan tsaya masa amma idan dai dan kidan ka na jiyo wasan kaza ni ma'ana ba abin da ya hada ni da kai baka kallon kimata ba zan iya fada maka ji ba to gaskiya an kazo min da abu ba zan saurare ka ba amma duk wanda yake dalibin mu ne yana jin maganar mu in abu ya faru muka kira shi muka mar nasiha muka ce ya gyara zai saurare mu to Allah ya zo da duk wani bukata in Allah da zamu iyakacin kokarin mu wannan bawan Allah Allah ya fitar da shi daga wannan hali su kuma Allah ya shirye su dangane da wannan dabi'a da ta dauka sauran wanda suke da irin wannan dabi'a na taurin kai Allah madaukakin sarki yayi musu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makobar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah madaukakin sarki ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka yayi mana matsaloli da damuwoyin mu muna godiya ga sauran bayin Allah musamman waɗanda muka yi ta kira dangane da ainihin wato neman taimako da gudunmawa na abubuwa guda uku na farko saka solar inverter a masallacin mu na Miyetti na biyu sayan kamera na uku saka tafsirin mu a cikin talabijin na Albani TV a wannan Ramadan din mai zuwa alhamdulillahi kusan abubuwa guda biyu sun samu shine ainihin wato saka tafsiri da kuma ga kamera nan yanzu haka da ita muke karatu sabuwa filjiya aka kawo ta daga Bauchi wanda jama'a sun bada kuɗi aƙalla kuɗin da aka taimaka da shi daga ranar da muka yi magana zuwa yanzu ya haura naira 500,000 ya haura naira 500,000 saboda account din ina daga cikin signatures duk abin da ya shiga ina kallo yanzu muna da kusan 540,000 a cikin account din wanda kuma lokacin da aka yi wannan maganar kwata-kwata abin da muke da shi a cikin account din bai wuce naira 70,000 ba ko wani abu makamancin haka so jama'a sun taimaka ma wanda banda wanda suka bayar da hannu wanda basu taimaka abu sa a cikin account din ba so ga kamera na an sayo ta naira 280,000 sabuwa fil yanzu an fara aiki da ita muna addu'a Allah ya saka duk wanda suka taimaka da alheri kuma har yanzu dai kofar neman taimakon abu da take domin muna da abu gagarumi wanda ba a yi ba shine saka solar inverter a masallacin Miyetti wanda zai taimaka mana wajen mu magance matsalar da ake samu na daukewar wuta ko yawan tara generator da dai shauran wasu matsaloli makamanta irin waɗannan muna addu'a Allah ba mu ikon taimakawa baki daya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna taimako mar mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله